Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25-31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai Alfa Radio da ke kuma siya kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a tashar mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com a yanar gizo. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Litinin 17 ga watan Yuni shekarar 2019, Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC muke gabatar muku da shirye-shiryen namu. Cikin shirin namu na wannan daren naku, muna ɗauke da ƙarin bayani akan wani irin hari da aka kai a daren jiya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a jihar Borno. Kana muna ɗauke da rahoto akan wannan rana da ta magance matsalolin kwararowar hamada da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Daga bisani sai mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine, wai wace irin gudunmawa kuke ganin jama'a ke badawa wajen magance matsalar kwararowar hamada? Lambar dai kamar kullun ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Daga bisani sai mu kawo muku labaran tamola wanda yanzu hakan ga 'yan Najeriya 'yan mata suna ƙasar Faransa suna barjagumi. Amma kafin nan ga labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Tsohon shugaban ƙasar Masar Muhammad Mursi, wanda shi ne shugaban ƙasar na farko da aka zaɓa ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya, aka kuma hamɓarar da gwamnatinsa, ya yanke jiki ya mutu yayin wani zaman kotu a yau Litinin. Jami'ai sun ce Mursi, mai shekaru 67, ya yanke jiki ya faɗi ne bayan da ya kammala yin jawabi a gaban kotun yayin da ake sauraron shari'ar da ake masa ta zargin yin leƙen asiri. Sun ce Mursi ya yi jawabi na misalin minti 5 daga wani ɗan ɗaki mai gilashi da aka ajiye shi a lokacin sauraron ƙarar, mintoci kaɗan kuma sai ya yanke jiki ya faɗi a ƙasa. Tashar gidan talabijin ɗin ƙasar ta rawaito cewa a lokacin da aka isa asibiti, Mursi ya riga ya cika. A shekarar 2013 ne sojojin ƙasar suka hamɓarar da Mursi bayan zanga-zangar adawa da aka yi ta yi a kan gwamnatinsa. Su kuma hamɓarar da ƙungiyar suka kuma haramta ƙungiyar 'yan uwa musulmi ta Muslim Brotherhood, wacce ya kasance jigo a cikinta, suka kuma kama shi. Ana zargin Mursi da yi wa ƙasashen Iran da Qatar ayyukan leƙen asiri da kuma ƙasashe masu zanga-zanga a lokacin bore da suka yi. Tun a shekarar 2013 ne ake tsare da Mursi. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta kwatanta tuhume-tuhumen da ake yi wa Mursi a matsayin bita da kullun siyasa, inda shugabar ƙungiyar a yankin gabas ta tsakiya Sara Lee ta wallafa a shafinta na Twitter yau Litinin cewa tsare Mursi da aka yi mugunta ce kuma wulaƙanta ɗan adam ne. Wani mai rajin kare demokuraɗiyya a Hong Kong, Joshua Wong, ya shiga sahun masu goyon bayan kiran da ake yi wa shugabar yankin na Hong Kong, mai goyon bayan Beijing da ta sauka daga mukaminta, inda ya ce da zarar ya fito daga gidan yari a yau Litinin, zai shiga gagarumar zanga-zangar da ake yi ta adawa da dokar da ake so a samar, wacce za ta ba da damar a miƙa masu laifi ga China don a tuhume su. Wong ya yi hasashen cewa muddin aka bar Carrie Lam ta ci gaba da zama a mukaminta, za a ƙara samun mutane da dama da za su shiga wannan fafutuka har sai ranar da muka samu muhimman haƙoƙinmu da kuma 'yancinmu. Jami'ai sun sake buɗe hanyoyi a yau Litinin a kusa da shedkwatar gwamnati bayan ɗaruruwan dubban masu zanga-zanga ɗauke da baƙin ƙyalle suka yi tattaki a jiya Lahadi a kan ƙudurin dokar da ya janyo cece-kuce. Sai dai masu zanga-zangar sun sa harkokin kasuwanci da ayyukan gwamnati sun tsaya cik, yayin da waɗanda suka shirya zanga-zangar suke iƙirarin mutum 2 million ne suka yi tattakin a kan titina. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin mai magana da yawun ma'aikatar kula da makamashin Iran ya ce, nan ba da jimawa ba ƙasarsa za ta wuce adadin da aka ƙayyade mata na bunƙasa sinadarin uranium ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka ƙulla a shekarar 2015. A wani jawabi da ya yi wa manema labarai a gidan talabijin ɗin ƙasar, Behruz Kamalbandi ya ce nan da ranar 27 ga watan Yuni, rumbun sinadarin na uranium zai haura sama da kilogram 300 da aka ƙayyade mata, amma ya ce Iran a shirye take domin ta koma ta ci gaba da mutunta adadin da aka ƙayyade mata idan har sauran ƙasashe da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar suka taimaka mata wajen kaucewa takunkuman da Amurka ta kakaba a kan man fetur ɗinta. Iran da ta amince za ta takaita shirinta na gina makamashin nukiliya ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015 don kaucewa fargaba da ake nunawa cewa tana gina makamashin, inda ɓangare guda ita kuma za a sassauta mata takunkumin da aka kakaba mata waɗanda suka kasara tattalin arzikinta. Amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekarar da ta gabata, inda ta bar Burtaniya, China, Faransa, Rasha da kuma Jamus don su lalubo hanyoyin da za su ci gaba da tafiyar da yarjejeniyar tare da Iran.
Da Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. To baya ga labaran duniya, bari mu tsunduma cikin rumbun rahotanninmu. Kimanin sa'o'i 23 kenan da wani waɗansu bama-bamai suka tashi a sanadiyar haka ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, wasu kuma suka raunata bayan ikirarin da mahukunta ke yi na inganta tsaro a jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Ana da iya cewa dai har yanzu da sauran runa a kaba. Haruna Dauda Biyu ya haɗa mana wannan rahoto na halin da ake ciki a jihar ta Borno.
Aƙalla mutane 30 da suka rasa rayukansu da kuma wasu mutane 36 da suka samu munanan raunuka sakamakon tashin wani babamai da yankunan bakin wake suka kai a wata anguwa da ake kira Mandarare da yake karamar hukumar Kwandiga a jihar Borno. An dai kai wannan harin ne a daren jiya a wannan anguwa da ake kira Mandarare da kuma ake kusa da wata sinima da wata yar karamar kasuwa inda ake sana'a siya da sayarwa a cikin dare. Rahotanni dai na nuni da cewa waɗannan mahara sun zo ne su uku, wanda kuma biyu daga cikin mata ne, yayin da ɗayan ya kasance namiji, su kuma dinga tada mabuman da ke jikinsu ɗaya bayan ɗaya, inda haskai sanadiyar mutuwar waɗannan mutane da aka ce adadinsu ya ta sama 30 da raunata waɗannan mutanen, da wasu ma ke bayyana cewa wasu daga cikinsu ba su ma zo asibiti ba saboda ƙananan raunuka ne da suka samu. Na dai ziyarci asibitin ƙwararru da ake kira Specialist Hospital da ke cikin garin Maiduguri, da kuma na goni yaro ɗan shekaru 12 a kwance baya ko iya ɗaga kansa, wanda aka ce mahaifinsa ma ya tsaransa ne sakamakon wannan bom ɗin. Sai ne zanta da wanda ke duba wannan mara lafiyan da yake da ni shi ne kakansa, ga ma yadda hidima ta kasance da shi.
Ni sunana Sa'idu ne.
Kai ne baban wani yaro na kwance?
Wato ni kakanshi ne. Baban shi shi ma wurin haɗari kuma shi Allah mai cikawa, ni kakansa ne.
To kamar mai anan ne abin ya faru?
Wato akwai masu kallon abin nan bidiyo ana haka nan ga ƴan trader duka suna zaune da lemu mai hakan nan, sai mata guda biyu suka zo da namiji ɗaya. Lokacin da suka zo ɗayar sai ta da bam, da tayar ɗayar ita kuma ba tayar ba, bam ɗin sai kashe wannan da ya kashe ta, na su da mai tashi ba shi kuma can a jima kaɗan kuma shi kuma namiji shi kuma sai tayar.
Kamar ƙarfe nawa ne abin ya faru?
Ina ganin zai kai kamar ƙarfe 10 haka ina
ganin. Ka ce shi mahaifin wannan yaron shi ma Allah masa cikawa?
Allah masa cikawa, wannan ba
wannan ba. Suna tare da nasa ne a lokacin?
Suna tare da nasa a lokacin.
Daga mun shi yaron nan me ya same shi?
Shi wato sabon nan cinye ta ne gule shi da.
Wannan
wanda ya
Allah ba shi lafiya.
Amin.
Allah ba shi.
Sana Umar ɗan Umar.
Wannan bom ɗin ne yana bin shafe ka?
Yes sir.
Kamar me ya faru?
To da dare ne kawai na gida na fita na je zan sai shayi, nazo ina tsayawa gurin kawai na ji na faɗi kawai abinda na ji kenan. Sai aka kawo ni asibiti.
Gashi ka ji rauni?
Gashi na ji rauni.
Kafa kuma ka da hana
gargaɗi? Kafa kuma har kafa ɗana ma. da nan gefen baki na
da ciki ne abin ya faru
na ga takwas da wani abu ne zuwa tara
kamar a idan ne takamammi abin ya faru gidan sinima ne ko gefen sinima
a a mandara gefen sinima din ne
ba su shiga gidan sinima
din ba su shiga ba
to Allah ba ku lafiya
amin sunma
da kuma tambayi gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum da shi ma ya zarci asibitin danganewa idanunsa irin bannan da maharan suka yi wanda so matambayarsa game da taimakon da za su yi wa waɗannan mutane da kuma abin da ke cewa
gwamnati zai dauki da wayansu abinda ya shafa maganin su da duk wayan sabubuwa amma kuma muna so mu gode wa kungiyar ICRC suna da wada taimako duk gunda taimakon su bai isa ba mu kuma za mu gama abin da suke insha Allah
kai kan mutanen wanda suka samu raunuka wanda aka rike su yanzu haka kuma da wanda suka rasa rayuka
while chief medical director ne ya fi ni sani amma dai sama da mutanen 30 ne suka samu raunuka
banda batun maganin kai akwai mara ko wani taimako da zai musu ganin cewa wasu iyaye ne ma sun bar yara haka baya
insha Allah na yi magana da district head magani ya same su don saboda ya gwamnati ya kamata ta yi planning amma most important ne na ga ma chief medical director ya duba accident and emergency na mu magani me muke so mu zamanta cewa mun shirya komai da komai mu ma wajen mu ba ma fatan wani abu ya faru in abu ya faru ya zamanta cewa mun da komai a kasa don saboda mu taimaka wa mutane
wannan hari dai za iya cewa shine mafi muni cikin wannan shekara da aka samu a wannan garin na Kwandiga da aka samu kutsawan yankunan bakin wake kai tsaye da cewa garin Akillace yake da jami'an tsaro Haruna Dauda Bibu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
wayo arewa wayo arewa na bani tausayi wayo arewa dadan arewa na bani tausayi
to a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto a duk ranar 17 ga watan Yuni na kowace shekara majalisar dinkin duniya ta ware ranar domin wayar da kan al'umma akan matsaloli da kwararar hamada kan haifar da kuma yadda za a magance Babangida Jibrin ya hada mana rahoto dangane da hakan
a sakonsa na bana domin wannan biki da babban sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa duniya na hasarar 10 biliyan 24 na albarkatun kasa a kowace shekara sakamakon sare bishiyoyi da kuma ragewar kasa amfani lamarin da kuma ke rage irin amfanin da ake samu daga kasa da kashi 8 cikin 100 a duk shekara sare bishiyoyi wanda ake haifar da kwararowar hamada da kuma zaizayewar kasa dai na daya daga cikin matsalolin da ke fuskantar miliyoyin al'ummar duniya a cewar babban sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres labarin da kala kuma da ke illa ga kananan yara da kuma mata sai kuma uwa uba da mai yarari da duk dai batun sare bishiyoyin ke haifarwa shekaru 25 kenan dai da aka fara irin wannan gangami na majalisar dinkin duniya akan fadakar da al'ummar duniya game da illar da ke tattare da sare bishiyoyi Professor Ahmed Sadauki kwararre ne a nazarin kasa da ake kira geography a turance kuma ya mun karin haske game da illar da mamman yanayi da ke samuwa sakamakon sare bishiyoyi
na daidai dole ne mu tabbatar cewa wato mun daina yanka da zuzzuka wato su itatuwa ne da manya din da kananan sannan kuma mu tabbatar cewa wato yanda muke noma wato bai zamanto cewa muna nan muna bata yanayi ba kasan idan mutun zai shiga gona yanzu ne zaka ga wasu ko sun banka mu daji wuta cewa wai wannan tokan nan shine kuma taki yawa to wani risa ailin kuma sai kaga cewa an shiga daji ana nan kawai ana ta sara itace kaga mutun ya dauko wannan katafilan nan ya sa ta kawai a cikin daji kawai ayi ta noma to kaga wannan kuma yakan kawo zaizayen kasa kenan ko yawa desertification to wannan desertification din kuma shi ma karan kansa yana ƙara haddasa dumamin yanayi
yanzu dai gargadin da majalisar dinkin duniya ta yi shine cewa kafin nan da shekara ta 2025 kimanin kashi 2/3 na kasar duniya za ta kasance ne a cikin ruwa yayin da kuma mutane biliyan 1.8 za su fuskanci matsalar karancin ruwa to ko menene ra'ayin mutane game da wannan matsala ga dai abin da wasu ke cewa
hobi jam ai ina kwatanta da kauyen mu da na fito ai yanzu in naje gida na ga wurin sai wani wurin jejin gwamna ne ma amma na luba sai a ce kaman saura babu ita ce ko dai babba an sare tas kun ba mai da wani ba to kaga ka dumama yana ai ta shigo
to yanzu ya ni zance wannan ai sai dai in ce gwamnatin ta taimaka ta fito mana da abin yi ko ba gaskiya ba tunda yanzu an hana saran ice to me zamu samu mu yi amfani da shi shi yanzu kanin zurtsada
yanzu dai abin tura gani shine ko al'ummar duniya za su dau darasi game da abin da ke faruwa a sassa daban-daban na duniya kama daga ambaliyar ruwa zuwa dumamar yanayin da gusowar hamada domin daukan matakan da suka kamata na aikin ta muhalli baki daya babin yanci primary amurka daga Lagos
To a gaida baban gida Jibrin da wannan rahoto. A kan wannan batu ma muke so zamu ba ku dama ku kira don ku bayyana muna ra'ayoyinku ko kuma taya kuke ganin ya kamata a ce jama'a sun ba da tasu gudunmawa wajen magance kwararar hamada. Amma kafin mu sanduma ko mu ba ku dama ku dan shakata da wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To kiranmu na farko daga garin gwamna wa muke da shi daga garin gwamna to barka ka dai wa ke magana
sana murtala ne na kiran ku daga garin daga sa ta tare
da to malam murtala muna jin ka
to a fata muke ga mutane za su ba da su a din da su da ba ka dan samu
malam murtala ka dan daga muryarka
yawa abin da nake ta shi ne cewa mu dinga fi yawan yadda ta itatuwa haka da shi itatuwa haka a musamman ma ko a da da ko a gwar gida ne da shi da ga an saka ba itatuwa an shuka idan kuma mu tije tire itace da zai shuka guda ko to ta ga duk ba haka ko go da kai ma sai da ji ana sare itatuwan nan ba a mai da ana dasawa sannan irin masu iban kasa suna ciko sai ga sai bayan gari suna ta kwatan kasa zo suna ciko duk da shi ka go ne yana kara zaizayen kasa da furo tun muka kiya wannan abu zai taimaka insha Allah da fata za ku tashi lafiya
to mun gode malam murtala barin mu na nan dai har yanzu a jihar ta Kaduna wa muke da shi a Kaduna again
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam
sunana Alhaji Musa Ngaro ne radio da recorder kasuwar kawo a Najeriya
to Alhaji Musa muna jin ka
to kaga da lokacin muna yara mu mukan ga inda irin gwamnatoci suke da akwai ranar da suke warewa ma irin kamar irin wannan ranar ana da shede shan irin itace haka da sauransu a bayan gari da sauransu ko kuma wani irin kamar abin da yake dajin gwamnati to amma yanzu matsalar da ke fuskanta yanzu a ga mutum yana da bishiyoyi kamar guda 10 a cikin gonar shi gwamnati tana kallo kiri-kiri mutum zai je ya sare wa'annan bishiyoyi gaba ɗaya wurin su itace a zo a kone shi ya tafi gaba gabanza to kaga duk irin wannan abubuwan ba shi bane kuma ka sare bishiya biyar baka dasa guda ɗaya ba, kaga ba wani cigaba a gurin. To da haka ne kiran da muke ga al'umma, ya kamata kamar gidaje da sauransu da koran gonaki, to bai kamata idan ka sare bishiya a ce ba kamar da wata ba, domin abin yi kawo kurare wannan abada ɗin, to da sauransu ana samun matsalolin nan. Kuma muna fatan al'umma za su ji amfani da irin wannan dama da ake samu. Kashe ne muku fatan alkari, Allah ya sa
muku wannan gari. Alhaji Musa, Alhaji Musa,
na'am.
To kana nufin kenan ko da mutum a cikin gidan shi ya cire bishiya ya kamata ya dasa wata kenan?
Eh, yanzu kaga abin da yake faruwa, yanzu ka gani kaina ina ga a cikin satin da nake tunanin zan je so irin kamar irin su gwanda da sauran su, ina da zogale da sauran su a cikin gida da sauran irin su abin da kake leman tsami da sauran su, domin ita kanta bishiyar ma a cikin gida idan kana kallon ta zaka rika jin dadi, tana baka iska mai kyau, amma da zaran babu guri ya zama fili.
Alhaji Musa, mun gode, bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Ibrahim ne wankin hula garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
Lalle kaman bayanin da ainihin shugaba ya muna, yanzu ya riga ya gama komai, amma gaskiya akwai laifin hukuma.
Eh.
Domin saboda me laifinta ya kasance ka kama munan gonakin da muke amfani da su, an ce kara kashe kaɗe, kara kashe ɗorawa. To amma kuma sai ga masu yankan katako su zo su biyo suna yin cewa su ba a ce musu komai ba, amma mu manoma da zarar muka kashe ɗorawa haka ko kaɗe sha ɗan hukunci a kanmu. To ya kamata a ce duk inda manoma suke a gida ko a daji ya kasance ana kula da bishiyoyin nan, ba a sare su kamar yadda dai suka bani nan. To alhamdulillah biya gamshe mu, amma kuma gaskiya ɓangaren dai masu yankan katakon nan fa ana musguda mana, kuma ana yanke mana itatuwa ba hukunci tare da su.
To mun gode, bari mu tafi Baucin Yakubu. Wa muke da shi a Baucin Yakubu?
Malam Yusuf, barka da aiki.
Barka ka dai, wa ke magana?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
Malam Ayuba, muna sauraron ka.
To ra'ayina ne yau yana da kyau gwamnati ta dage akan maganan daddasa bishiyoyi din nan, sannan kuma mutane yana da kyau idan mutum ya sare bishiya ya yi kokari ya mai da wata, idan ya mai da wata lallai za a samu maganin gurgusowar hamada da kuma iska da yake addaban mutane. Lallai idan aka dasa bishiyoyi din har ɗan makarantu ma a ba su dama su dasa bishiya, yana da kyau saboda za mu samu karewan hamada. Daga ƙarshe ina muku fata alkhairi. Mai magana Ayuba Garba Imam, Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba, bar mu koma Kaduna garin gwamna. Wa muke da shi a Kaduna?
Sunana Hajiya Asiya Muhammad Abubakar daga Kaduna.
To Hajiya Asiya, muna sauraron ki.
To kaman shugaban kiran waya Alhaji Musa Gago na BOA ya faɗa, an sare bishiya ƙara dasawa a cikin gida a kan layin ƙofar gida, haka yanzu ga ƙofar gida ba bishiya, ba bishiyan gwanda, ba na mangwaro, haka ƙofar gida ba komai, amma ana dasa ƙofar gida a cikin gida a gonaki da sauransu, haka yana da kyau a tashi lafiya.
To Hajiya Asiya, ku a cikin gida kukan dasa ku tsakanin ku iku mata, kukan yi wannan shawarwari ko ku ba juna shawara cewar ku yi dashe-dashen bishiyoyin?
Ya mukan yi haka shawari a ba mu zo mu dasa a cikin gida, saboda ko dan inuwa ma ka zauna da yara kuna zauna a gindin bishiya yana da daɗi, yana ƙara nishaɗi.
To mun gode Haji Asiya, bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Ina magana da Yusuf Nuhu Mika'il daga nan Mai Gode a unguwa a Kimba.
To Malam Yusuf, muna jin ka.
Eh, to gaskiya ni abinda zan faɗa nan batun maganan bishiya shine mu kanmu muna son kiwon bishiyoyin. To amma abin da ke faruwa shine kuma har akwai hukuma ma wacce aka dora wanda in ka yanke bishiya ga irin hukuncin da za a yi maka, amma hakan samu wasu tsirarru da sukan biyo ta baya su haɗa baki da hukumar su zo su kama yankan bishiyan wanda yake kai gonarka ce kuma.
To layin Malam Yusuf ya tsinke. To har yanzu ina ganin dai ayyaka abin da za mu iya ɗauka kenan a yanzu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake baku dama. Ga kuma shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, muna fatan kuna nan kallon kuma yadda muke a nan Washington DC. Yau za a yi ta kare a wurin ƴan wasan ƙwallon ƙafa mata na Najeriya da ke wakiltar ƙasar a gasar cin kofin duniya na ƙwallon mata wanda ake gudanarwa yanzu haka, domin ko dai su ci wasan yau ko kuma su bar ƙwallon baki ɗayanta.
Najeriya tana karawa ne da Faransa, wacce ita ce mai masaukin wannan wasa da ake yi, kuma masu nazarin wannan wasan suna ganin cewa Najeriya za ta yi abin azu a gani sosai in ta samu nasara a kwallon nan, amma a lalace tana bukatar ta yi canja ras, wato kunnen doki da Faransa, in tana so ta ci gaba da zama cikin kwallon nan. To yayin da wannan take faruwa, Najeriya dai an san cewa ta fara kwallon nan ba da sa'a ba, domin tun da fara ta yin nuyi suka ci su 3-0, amma daga baya sun zo sun ci koriya, su ɗan Najeriya ke da sun ci koriya ta 2-1 a wasan su na biyu. To amma ita Faransa duk wasannin da ta yi ta ci su, ta fara da gama da koriya ɗin da ci 4-0 da ta yi mata, sannan ta zo ta ƙara cin nuyi 2-1, wacce nuyi kuma kun san cewa tsohuwar zakarar kwallon kafa ta duniya ta mata ce. To wasan Najeriya da Faransa shine ɗaya daga cikin wasanni hudu da ake yau a gasar cin kofin mata na duniya ɗin. Sauran wasannin na yau sun haɗa da wadda ake ko kuma aka yi da China da Spain, da wadda ake tsakanin Afirka ta Kudu da Germany, da kuma tsakanin Koriya ta Kudu da Norway. A jiya a wasannin da aka yi a Group F guda hudu, wasannin sun haɗa da inda Sweden suka ci Thailand da ci 5-1, Amurka kuma ta gama da Chile da ci 3-0. A halin yanzu kuma babban kocin kungiyar kwallon kafa ta maza ta Najeriya ta Super Eagles ya ce ba kasar da ke zama babban barazana kamar Burundi a wurin Najeriya din a kokarin da take na samun shiga gasar cin kofin kalubalen kan nahiyar Afirka, wato Cup of Nations na shekarar nan da muke ciki. A ranar Asabar mai zuwa din, Najeriya da Burundi za su fuskanci juna, kafin ita Najeriya ta zo ta hadu da Guinea da Madagascar ran 26 da kuma ran 30 ga wannan watan da muke ciki. To yayin da wannan take faruwa ne kuma a wasan daura da mara ko kuma share fage na shiga wannan gasar ta cin kofin kalubalen ka da suka yi a wani na sada zumunci, yan Senegal sun ci yan Najeriya din da ci 1-0 a wasan da suka yi a birnin Ismaila na Misira a jiya Lahadi. To a gashe shahararren dan kwallon na kasar Misira Muhammad Salah ya ki amincewa da tayin da aka yi mashi na a bashi zunzurutun kuɗi na $114 million domin ya bar Liverpool din ya koma Juventus, amma an ce ba wai ya yafi zancen kwata-kwata ba ne, yana iya dawo masa daga baya. Jaridar The Mirror ita ce ta ba da labarin yadda kungiyoyi da dama da suka hada da Juventus da Real Madrid suke ta farauta Muhammad Salah din, har suna neman su bashi ko kuma su yi mashi tayin akalla $1 million kusan metan domin ya dawo wajensu. Sai da jarida ta ce Muhammad Salah yayin da bai karbi wannan tayin a yanzu ba, yana iya dawo a kansa. Shi dai Muhammad Salah din dan shekaru 27 ne, wanda kuma izuwa yanzu ya saka kwallaye 71 a cikin raga a wasanni 104 da yawa ita Liverpool din tun lokacin da ya dawo mata a cikin shekarar 2017, lokacin da ya baro kungiyar Roma, kuma ya zo ya taimaki Liverpool din har ta ci kofin zakaru na Turai. Jama'a, abin da ya sauka labaran wasan ne, kenan daga Washington, mun ba ku lafiya.
Wa gaida Aliyu Mustafa Sokoto da labarai. Har yanzu dai ana nan ana ta taka leda tsakanin ƴan Faransa da ƴan wasan Najeriya. Malavis, ka ga inda wasa ya kasance ko
gashi an kai da suna ta kokari dai gashi dai
yanzu Faransa
ta samu bugun da kai sai mai tsaron raga ta ci Najeriya kwallo daya, wanda ya rike ƴan dakikoki kadan a tashi daga wasan.
To naga kuma har an ƙara wajen minti 8 ma a wasan.
Eh, ai shine na gaya maka yanzu ma an shiga wajen minti na 79.
To wannan yana nuna cewar kenan Najeriya idan ba ta yi nasara ba shikenan an cire ta kenan.
Eh, to za mu dai jira mu ga sakamakon wasan kasan Norway da South Korea.
To Allah ya sa mu dace. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, yanzu agogo muna cewa karfe 4:58.
Tsohon shugaban kasar Masar Muhammad Mursi, wanda shine shugaban kasar na farko da aka zaba karkashin mulkin demokradiya, aka kuma hambar da gwamnatin sa, ya yanke jiki ya mutu yayin wani zaman kotu a yau Litinin. Wani mai rajin kare demokradiya a Hong Kong, Joshua Wong, ya shiga sahun masu goyon bayan kira da ake yi wa shugabar yankin na Hong Kong mai goyon bayan Beijing da ta sauka daga mukaminta, inda ya ce da zarar ya fito daga gidan yari a yau Litinin zai shiga gagarumar zanga-zangar da ake yi ta adawa da dokar da ake so a samar, wacce za ta ba da damar a miƙa masu laifi ga China don a tuhume su.
To ma sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku, sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta shirya kuma ta bada umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na yau Mr. Dan, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa kwana lafiya, mu kuma mu karasa wuni lafiya duk da dai cewar an kammala wasannin na 'yan Najeriya wanda ba su samu nasara ba. To Mala Hafiz, kaga yanda wasa ya kasance. To Allah ya sa mu dace. To Allah ya ba mu alkhairi. Bissalam.